kasuna yanda ka sami kudin ka ka jawo ya ka sami kudin ka to je ka kace su ta hanya mai kyau
jama'a barka da hantsi barka kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin yau za ku ji abubuwan da aka tattauna a taron farfado da kasuwanci da tattalin arziki tsakanin jihohin Kano da Jigawa da fatan za ku tsinci wani abu da zai amfane ku. Ga abin da Larissa Ido Datti Adahama masani akan harkokin kasuwanci ya ce azantawa da wakilinmu Mahmudu Kwari ya yi.
Kano da Katsina da Bauchi da duk jihohin Arewa dole a dawo mu haɗa kanmu sannan mu samu mafita. Amma muna rarraba dinnan wani yana ganin ba zai amfani da wani ba wannan babu inda zai kai mu sai mu ci gaba da rasa abin da muke da shi. Kuma dole mu tashi tsaye mu nemi dogaro da kanmu maganin man fetur mu ɗauka ma babu shi mai mafita. Muna da aikin noma, muna da gyaɗa, muna da auduga, muna da liɗi, muna da abubuwa, muna da hanga fighting commodities wanda a gaba ɗayansu su abinci ne maganin yunwa ne. Tun mun da muke da waɗannan bandun ma ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa wanda kwakwalwarsu za mu kai wani guri, amma ga na gida mu samar da kasuwar gida, to muhimmin al'amari shi ne mu nemi haɗin kan gwamnati mu cewa mu masu masana'antu a ƙarfafe mu a sai kayanmu, mu kuma mu je mu siyo a wurin manoma, mu sarrafa shi mu kai kasuwa. Amma mutuƙar ba za a sai kayan da aka yi a Najeriya ba, to dole fa sai an siyo daga wani guri. Nan bukatar dala za ta taso, kuɗin mai ne zai taso, to babu kuɗin mai babu dala sai ƙaƙa.
Wannan za a sa baka ƙarin guya misali ya ka fahimci yadda mutane suka ɗauke.
To ai na ji daɗi ne saboda matasa ne maganar al'amarin ƙasar nan yanzu na matasa ne. Idan mu yayyensu da iyayensu sun kirawo mu sun ce me muka sani mu sanar da su, sun nuna mana suna da niyyar su ji maganar manya kenan. Kuma sun nuna mana cewa siyasar jam'iyya ba tattalin arziki ba za ta kai mu ko ina ba. Shekara 16 aka yi ana siyasar jam'iyya zalla, mu a Arewa mu muka rasa, aka zo ana siyasar kuda a Arewa, muka na kallo aka rinka yin siyasar kiyashi a kudu. Kiyashi in yi tafi neman in yi tafi farauta in yi gano wani abu tafiya yake wagaya ya zo ya ɗauki 'yan uwansa a ɗauki mushin da aka ɗauka ko halal ne ko haram a ɗauka a kai gida. Amma shi ɗan Arewa in yi je samu mukami siyasar kuda yake yi. Shi zai ciye dimma-dimma ya zo ya yi ƙayafa wa mutane yana ba su neme shi su rasa ya tafiyarsa. Mu yanzu to muke yi yanzu a zo a samu siyasar tattalin arziki. Matasan mu su yadda cewar yanzu kuɗin mai ya ƙare. Kuɗin da ake basu ana basu kuɗin kaza kaza saboda siyasa babu shi yanzu. To yanzu za mu ga su waye shugabanni. Shugaban da zai nemo kuɗin da zai aiki da shi mu a gurin mu shine shugaba.
Ka daɗe kana maganar siyasar tattalin arzikin na shekaru da dama da suka wuce. Amma kamar mutane masu ra'ayi naka kuma a lokaci guda suna kokawa da yadda gwamnoni suke ba ku ciwon kai wajen fahimtar inda kuke so a dosa. Wai yanzu ai shekara ɗaya da canja gwamnati, yaya alaƙar waccan alƙibla da kuke so Arewa ta kalla da kuma yadda gwamnoni yanzu suke kallon wannan tsari na ku?
To ai da ma gwamnonin da da aka yi na Arewa ai su suka murƙushe Arewa ko suka taimaka wajen murƙushe Arewa domin ba sa yin siyasar tattalin arziki, siyasar jam'iyya zalla suke yi saboda akwai siyasar mai, akwai kuɗin mai. To yanzu gwamnoni yanzu na wannan shekara ɗayan babu kuɗin mai. Saboda haka yanzu za mu tantance wani gwamna ne mai kwazo, wani gwamna ne ɗan abin da isa mu zai saka shi a wajen tattalin arziki kamar yadda Buhari yake yanzu. To shi a garinsa me zai yi ba da gudunmawa wajen a ce a sai auduga, kayan da aka yi da audugan Najeriya a asibitoci, a sai bargunan da aka yi a Najeriya a makarantu, a sai man da aka yi na gyaɗa da anguriya a ce shi za a ciyar da 'yan makarantarmu, shi za a sai ciyar da duka wanda gwamnati za ta yi. Gwamnati ta fara sa kuɗinta tana siyan kayan da aka yi a Najeriya.
Dai abin da yasa nema wannan magana shi ne mutane da dama sun yarda cewa abin da gwamnatin tarayya za ta yi ba lallai tasiri ba idan ba su tafi layi ɗaya da gwamnoni ba, tunda yawancin tattalin arziki na ƙasa wanda yake taɓa talaka kai tsaye yana hannunsu.
To an yi sanar gaya maka yanzu za mu tantance su waye shugabannin ƙwarai. Sai koyi da shugaban ƙasa Buhari yana ƙoƙari ya farfaɗo da masana'antu da noma, su ma me za su yi a ƙarƙashin su? A haka ma muke kiransu da lallai a samu public private partnership a introducing ɗin shi a local government, a jiha, a tarayya. Idan mun to kowace local government guda ɗaya komai ƙanƙantar PPP guda ɗaya ta kirkire shi a local government ɗinta, sannan jihar komai ƙanƙantar PPP ta hadu ta yi PPP kamar guda uku a girman jiha jihohin Arewa fa nake magana sannan ita kuma gwamnatin tarayya ta yi kokari ta ga a kowace jiha ko da a kasafin kuɗi na baɗi ne a kowace jiha an kirkiro wani abu wanda za a kira public private partnership din nan a yi haɗin gwiwa in yaso daga baya sai gwamnatocin su rinka janyewa suna barin private bayan an riga an yi abin ya inganta ya karfafa amma yanzu zaman da muke yi kara zuba mara alƙibla ya kamata mu yadda ya wuce ya kamata in har muna son mu ci gaba da zama a ƙasa ɗaya Najeriya to mu tunanin tattalin arzikin mu mu tunanin cewa ba mu fa ba kaska bane muna da abin da zamu bada gudunmawa da shi a Najeriya domin ko audigar da ake goge jijiyar da za a yi wa mutum allura ko za a dau jinin sa Najeriya za ta iya bada wannan audigar amma yanzu kashi 80 daga 100 na wannan audigar kawo ta ake yi man girki na yadda mu yan Arewa za mu iya bada man girkin da ake so a sha a Najeriya wanda naira 300 ne ko 250 lita ɗaya na man girki ana mana surutu akan lita ɗaya na fetur naira 150 muna kuka amma man lita ɗaya na man gyada mu inganta shi mana man gyada man anguriya man riɗi man zaitun man kaza kaza duk muke da shi man zogalama wanda yake magani ne man zogalar shi lita ɗaya ma naira 1000 ne
To haka ne shata yanzu kuma sai Alhaji Muhammad Muktare Birnuwa na cibiyar kasuwanci ta Kano wanda shi ma ya halarci taron ya ci gaba da cewa yanzu su ƴan kasuwa sun fahimci juna
dan kasuwa a junan mu mun tattauna yanda zamu iya maganin wasu matsalolin a tsakanin mu yanda shi kansa accountant general ya dauki nauyin kan cewa duk wanda yake so ya bude wani sabon kasuwanci to zai biya masa kudin tsare-tsare kashi 50 daga cikin 100 na kudin tsare-tsare na fito da wannan aikin da kuma tabbatar da shi wannan kasuwancin
kaman company kenan
kamar company in kana da niyyar yin company kuma ya kasance baka san yanda zaka fara abun ba amma gahi kana da abun a ranka so idan ka zo akwai abin da ake kira consultancy services so an ce za a yi shi akan 10,000 ya ce zai bada 5,000 to kaga wannan ba karamin abu bane sannan akwai mace da suke koyar da harkar yin sabulu da turare da sauransu nan ma ya dauki nauyi akalla na mata guda 90 saboda kaga wannan an fara samun dama da yanda abubuwa za su tafi kamar yanda ya kamata
dama ɗaya daga cikin ayyukan chamber of commerce shine wato sa da ƴan kasuwa da masu sana'antarwa da masu kasuwancin a fannoni daban-daban sai zama ita wannan kungiya ta partnership ita ma wani abu ne da take yi kamar haka za a iya cewa ayyukanta sun dace da naku kenan
eh to ai ka gane su partnership din idan ka duba tsare-tsaren su da yanda suka dauko abubuwan ba su tsaya akan harkar kasuwanci din kadai ba sun dauki abubuwa da dama amma sun fi bada karfi akan yaya za a samu fahimtar gudanar da kasuwanci da kuma yanda kasuwancin zai ci gaba so idan ka duba har ma gudunmuwa suka ce za su bayar na ko
Kano da Katsina da Bauchi da Dijiyoyin Arewa dole a dawo a zauna a samu regional integration mu haɗa kanmu sannan mu samu mafita amma muna lallaba din nan wani yana ganin ba zai amfani da wani ba wannan babu inda zai kai mu sai mu ci gaba da rasa abin da muke da shi kuma dole mu tashi tsaye mu nemi dogaro da kanmu maganin man fetur mu ɗauka ma babu shi ne mafita muna da aikin noma muna da gyaɗa muna da auduga muna da liɗi muna da abubuwa poverty fighting commodities muna da su da yawa wato albaiwa da abinda Allah ya bamu wanda za su mana yaƙi da talauci muna da hunger fighting commodities wanda a gaba ɗayan su so abinci ne maganin yunwa ne to mun da muke da waɗannan bandu ma ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa wanda kwakwalo su zamu mu kai wani gu amma ga na gida mu samar da kasuwar gida to muhimmin al'amari shine mu nemi haɗin kan gwamnatin mu cewa mu masu masana'antu a ƙarfafe mu a sai kayan mu mu kuma mu je mu siyo a gurin manoma mu sarrafa shi mu kai kasuwa amma mutukar ba za a sai kayan da aka yi a Najeriya ba to dole fa sai an siyo daga wani guri nan bukatar dala za ta taso kudin mai ne zai taso to babu kudin mai babu dala sai kaka
wannan za a yi ta baka karo guya misali ya ka fahimci yadda mutane suka dauke
to ai na ji daɗi ne saboda matasa ne maganar al'amarin ƙasar nan yanzu na matasa ne idan mu yayyansu da iyayensu sun kirawo mu sun ce me muka sani mu sanar da su sun nuna mana suna da niyyar su ji maganar manya kenan kuma sun nuna mana cewa yanzu magana ta siyasar jam'iyya zalla siyasar jam'iyya ba tattalin arziki ba za ta kai mu ko ina ba. Shekara 16 aka yi ana siyasar jam'iyya zalla, mu a arewa mu muka rasa, aka zo ana siyasar kuda a arewa, muka na kallo aka rinka yin siyasar kiyashi a kudu. Kiyashi in yi tafi neman in yi tafi farauta in yi gano wani abu tafiya yake wagaya ya zo ya dauki yan uwansa a dauki mushin da aka dauka ko halal ne ko haram a dauka a kai gida. Amma shi dan arewa in yi je samu mukami siyasar kuda yake yi, shi zai ci dimma-dimma ya zo ya yin kayafa mutane yana ba su neme shi farauta ya tafi sa. Mu yanzu so muke yi yanzu a zo a samu siyasar tattalin arziki. Matasan mu su yadda cewa yanzu kuɗin mai ya ƙare, kuɗin da ake basu ana basu kuɗin kaza kaza saboda siyasa babu shi yanzu. To yanzu za mu ga su waye shugabanni, shugaban da zai nemo kuɗin da zai aiki da shi mu a gurin mu shine shugaba.
Ka dade kana maganar siyasar tattalin arzikin na shekaru da dama da suka wuce, amma kamar mutane masu ra'ayi na kuma a lokaci guda suna kokawa da yadda gwamnoni suke ba ku ciwon kai wajen fahimtar inda kuke so a dosa. Wai yanzu ai shekara ɗaya da canja gwamnati, yaya alakar wacce alƙibla da kuke so arewa ta kalla da kuma yadda gwamnoni yanzu suke kallon wannan tsari na?
To ai da ma gwamnonin da da aka yi na arewa ai su suka murkushe arewa ko suka taimaka wajen murkushe arewa domin ba sa yin siyasar tattalin arziki, siyasar jam'iyya zalla suke yi saboda akwai siyasar mai, akwai kuɗin mai. To yanzu gwamnoni yanzu na wannan shekara ɗaya babu kuɗin mai, saboda haka yanzu za mu tantance wani gwamna ne mai kwazo, wani gwamna ne dan abin da ya samu zai saka shi a wajen tattalin arziki kamar yadda Buhari yake yanzu. To shi a gadinsa me zai yi ba da gudunmawa wajen a ce a sai audu kayan da aka yi da audugar Najeriya a asibitoci, a sai bargunan da aka yi a Najeriya a makarantu, a sai man da aka yi na gyada da anguriya a ce shi za a ciyar da ma'yan makarantarmu, shi za a sai ciyar da duka wanda gwamnati za ta yi, gwamnati ta fara sa kuɗinta tana sayar kayan da aka yi a Najeriya.
Madalla jama'a, abin da ya sauka kenan yau, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin bakin namu Alhaji Sa'idu Dattijo Adahama da Alhaji Muhammad Muktari Birnewa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka jawo ya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.